Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren ranar 17 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku hira da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elikaya yayi da Muhammad Bello Tukur na kungiyar wato noma kenan kungiyar manoman dabbobi dake karkashin kungiyar ECOWAS akan goyon baya da suke baiwa ainihin wato kokarin da gwamnatin Najeriya take yi na samar da shinkafa da alkama a cikin gida. Bayan haka kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki daya, amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Bayan tattaunawa a fadar White House tsakanin shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce zai tallafawa NATO, amma yana yin sabon kira ga mambobin kasashen da su ƙara yawan tallafin da suke bayarwa wajen tallafawa gamayyar sojojin. Trump ya bayyana ƙarfin tallafi ga NATO, amma ya yi kira ga 'ya'yan ƙungiyar waɗanda ake bi kuɗaɗe da su biya abin da ake bin su. Ya bayyana haka ne a yayin taron manema labarai bayan zaman tattaunawarsa da Merkel a Oval Office, babbar kauncin Amurka da ya zarga da lalata Jamus sakamakon karɓar dubban 'yan gudun hijira a Siriya. Wannan ita ce tattaunawa ta farko gaba da gaba tsakanin manyan shugabannin kasashen yammacin masu ƙarfin ikon faɗa aji tun hawan Trump mulki bayan zaɓe, kuma wanda zai iya sauya akalar haɗin gwiwar kasashen da ke ƙetaren tekun Atlantika a nan gaba.
Kwamitin tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa dubban ƙananan yara 'yan gudun hijira suna fuskantar barazana na maida su zuwa ƙasashensu da kuma cutar da su a yau fiye da lokacin da ƙungiyar Tarayyar Turai a Turkiya ta yarda da yarjejeniyar dakatar da hijiran mutane masu yawa daga Turkiya zuwa Tarayyar Turai a shekarar da ta gabata. Kwamitin tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida cewa yarjejeniyar Tarayyar Turai da Turkiya ta yi nasara wajen rage yawan 'yan gudun hijira da kuma yara masu hijira da komawa Turai, amma ya lura da cewa an sami ƙaruwar rashin jin daɗi da barazanar wahalhalu da waɗannan yara ke fuskanta. Ƙungiyar ta UNICEF da ta ce abin da ke jawo waɗannan wato yara da iyayensu suna irin wannan hijira a kan kogin Bahram ya wato har yanzu nan wato wannan abu bai canza ba. Miliyoyin mutane har yanzu suna fama da matsalolin tashin hankali da ke faruwa a Siriya da Iraki da kuma Afghanistan.
Adala labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma dubban nan 'yan kasar Kenya ne waɗanda ke ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki aka a karo na farko za a fara ba su maganin da zai kare su daga kamuwa da waɗansu cututtukan mai suna antiretroviral medication ko kuma ARV a turance a taƙaice. Sabon shirin an fara shi ne domin rage yawan yaduwar cutar mai kare garkuwar jiki tsakanin waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da cutar kamar waɗanda aka yi wa fyaɗe da kuma masu shan maganin cutar. Idan dai har ana shan maganin a kullum zai iya karewa kamuwa da cutar ƙwayar mai kare garkuwar jiki fiye da kaso 96 a cikin 100 bisa ga wani bincike da aka gudanar a kasar Kenya tsakanin shekara ta 2013 da kuma ta 2016.
A kowace shekara jami'ar South California tana gabatar da taro akan tattalin arzikin Afirka da kuma ci gaba, inda suke kawo wakilai daga Afirka da wasu shugabanni a huskar kasuwanci da jami'an gwamnati da wasu a cikin nan Amurka. Amma a wannan shekara babu ɗan Afirka ko ɗaya da ya samu halartar taron na bunƙasa tattalin ƙasashen Afirka. Gabaɗayansu an hana musu visa. Matsalar visa dai ba baƙar abu bace a wajen 'yan ƙasashen Afirka. A taruka guda uku da suka gabata, Mary Flowers ta ga yanda maharatan taron da dama ba su samu wato zuwa ba sakamakon rashin samun visa. Flowers ta ce ta rasa mahalartan taron kimanin guda 100 ciki har da masu jawabi da jami'an gwamnati. kasashen da abin ya shafa ciki har da Saliyo, Gini, da Ghana, da Najeriya, da Ethiopia, da kuma Afirka ta Kudu.
Ɗaya daga cikin nasarori da shugabancin tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya cimma shine gina dangantaka tsakanin Amurka da kuma matasa 'yan Afirka daga cikin shirin shugabanci na matasan Afirka da ake kira YALI. A taƙaice, a kowace shekara matasa 1000 daga ƙasashen Afirka yankin hamada suna zuwa Amurka su kwashe makonni 6 a kwalejoji ko kuma jami'ar Amurka. Za a ci gaba da wannan shiri a watan Maris, amma gina dangantaka mai dorewa hanya ce guda ɗaya gaba ɗaya da yawa da Afirka suna son su ga Amurkawa na zuwa nahiyar su suma. Shine abin da Amurkawa 26 da aka zaba su shiga wani shirin musayar, wani sabon shiri da shirin cusa ɗabi'ar shugabanci na matasa da ake kira Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders yake shirya aiwatarwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta haɗa gwiwa da IREX.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai hira da wakilinmu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adamu Elikaya ya yi da Muhammad Bello Tukur, mukaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya na Yammacin Afirka ƙarƙashin ƙungiyar raya tattalin arziki na ƙasashen Yammacin Afirka, wato ECOWAS ko kuma CEDEAO, inda Muhammad Bello Tukur ya nuna masa goyon bayansu ga samar da shinkafa da alkama a Najeriya. Ga ci gaban hirar tasu.
In ka lura da abinda ake shi ne sai a je a siyo shinkafa daga ko ƙasashen waje, musamman ma a taho ko Thailand ko India, sai a siyo su a nuna a tsarin ECOWAS wanda yake nuna mutum zai iya kawo kaya ko hatsi daga ƙasar waje, sai a kawo su irin makwabtan ƙasashenmu, sai a sake sa su a buhuhuna a kawo su Najeriya a matsayin shinkafan waɗannan ƙasashen. In fact, an taɓa tattaunawa ma a ƙungiyar CEDEAO, ita ƙungiyar ECOWAS, akan wannan abun wanda bai dace ba. Don haka idan mu Najeriya yanzu alhamdulillah har muna noman shinkafa, sauran ƙasashe suna saya, wannan abu ne mai kyau wanda ya bi tsarin da ita ƙungiyar ECOWAS take so, ya bi tsarin da ita ƙungiyar Mutarofa take so, kuma abu ne wanda muke nuna goyon bayanmu a kai. In ka lura ita shinkafanmu ta nan da kuma alkamanmu ta nan, farko tukunna ta fi lafiya, don lokacin da aka nome ta da lokacin da aka nome ta zuwa lokacin da za a saye ta duk ba zai wuce tsakanin sati 2 zuwa sati 3 a girbe a sayar ba. Amma in ka duba waɗanda ake kawa daga ƙasashen wajen nan, farko ba mu san ma lokacin da aka girbe su ba, na biyu kuma ba mu san irin sinadaran da aka sa ciki don a inganta su ko a gyara su ko don a gyara su don saboda mu saya ba. Don haka mu shinkafanmu ta ƙasa ta fi lafiya, abincinmu na ƙasa ya fi lafiya, kuma muna goyon bayan wannan abun da ake yi.
Shin idan ana magana da yanzu wannan shinkafar ta Najeriya, za ka ji ana yawan kawo maganar jihar Kebbi ne. Har kwanaki ma jihar Kebbi da jihar Legas suka haɗu suka yi wata shinkafa da ake kira leg rice, aka fara saida ta. Watakila ba a samu wani labari kuke da shi na sauran sassan Najeriya su rungumi irin wannan sanya shinkafa su sarrafa ta a sa a buhuna na saidawa.
To alhamdulillah akwai jihohinmu na arewa waɗanda suke bin waɗannan, kuma akwai jihohi a kudu waɗanda suke yin wannan abun. In ka lura kamar gwamnatin jihar Niger ita ma ta fara bin tsarin abinda gwamnatin Kebbi ta yi, tunda ita ma tana da filayen noman shinkafa musamman ta wuraren Badegi din nan, kuma akwai ma wata hukumar gwamnati wadda take kula da harkokin hatsi a wurin nan. In ka duba kuma akwai ita gwamnatin Ebonyi ta yi wannan hoɓɓasa tana yi, wasu gwamnatoci kamar Kaduna ma nake jin sun fara, da wasu gwamnatoci dai a arewa waɗanda suka fara maganar harkar noman shinkafa da kuma noman sauran ma abinci da kuma ya gyara ingancin kiwo. Kuma in ka duba yanzu ba ma jihar Lagos kawai take sayan shinkafan nan da ake noma a birni a jihar Kebbi ba, makwabtanmu kamar irin su Niger, irin su Jamhuriyar Benin, irin su Togo, irin su Burkina Faso, watakila ma nake ji har ƙasar Mali, don saboda ita yanda kasuwancin yake bi. Shi wannan in ka duba yanzu ya inganta harkokin kasuwanci tsakanin mu, ya inganta cuɗanya, ya inganta kuma zamantakewan jama'a da kuma lafiyar abincin da jama'a ke ci.
kana wannan maganar sai ni mamaki baka leka ma arewa maso gabas ba musamman ma jihar Taraba nan ma mun ji mutane kan yi kamar abin da ake kira koci damuna ne koci rani za a ce su kan tafi can jihar Taraba wani yanki ina jin tinno nake ne ake cewa ake tafiya a jiya yi noma ban ji ka ambaci wannan ba
to ba wai na manta da shi bane wato ka san a jihar Taraba akwai wuraren nan da ake noman shinkafa musamman ta wuraren laudin nan da Tigno din nan da kake fada ta jihar Adamawa ne
jihar Adamawa ne
Tigno wa duku jihar Adamawa ne amma Taraba akwai laudin nan da su Karim Lamido da kuma Gasol da kuma karamar hukumar Kurmi you know su ma suna noman shinkafa in fact nan ma wuraren ina ganin mutane daga Ebonyi ma a karamar hukumar Gasol na ga wannan mutane daga Ebonyi sukan zo su sayi shinkafa daga nan su taho da shi can abunda dai muke roko ita gwamnatin jihar Taraba ta ƙara inganta ta haɓaka wannan harkan noman shinkafa da alkama din nan saboda su ma su yi fice a kai don muna da filayen noma masu albarka da filayen kiwo masu albarka wanda idan aka haɓaka shi za a samu inganci kuma za a samu wadatan abinci kuma mu ma da kanmu ƙasarmu za su samu wadatuwa don farko da za ka lura shi ne yanzu ana magana karayar tattalin arziki amma daɗin abun da muna da abun da za mu ci ranar da kake da abun da za ka ci to kana da wadata amma ranar da za a ce abincin nan da sayansa muke yi ba mu nome shi ba da wahalar da ya ninka abun da ma ake fama da shi
kowa ya kama noma da gaske ni ma Alhaji Danwelo bayana aje
ku wadalla a gaida Nasiru Adamu Elkaya wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 4:42 kenan na yamma a nan Washington DC yanzu lokaci yayi da za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki daya amma kafin nan sai a dan shakata da wannan faifaya inji
ubana dai ya haife ni kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba Gani nan ban da saya baba ne har na so ka da dindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da saka baba ne Gani nan ban da saya baba ne har na so ka da dindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
To ina jin mun samu kira daga Kaduna. Wane ne daga jihar Kaduna?
Alaikum sunana Akarami daga Sheikh Abubakar Goma Kaduna, shugaban kungiyar martalaka na kasar jihar Kaduna.
To Malam Akarami, bismillah.
To alhamdulillah tsakanin Allah ni zan so ko kuma mu musulman mutalaka ko mu arewa gaskiya ya kamata a ce gwamnatin jihar Osun ta zo ta kare mana bayani musamman kin aka yi na LFA domin irin wannan abin da ke faruwa an yi a Shagamu, an yi a Milsha biyu, an yi a Lagos kuma lokacin OPC. So da yawa akan kashen arewa, akan wulakanta arewa, akan kashe dukiyoyin su, tsakanin Allah an kashe mutane sosai a LFA, kuma har zuwa wani bayan da aka yi shugabannin wani arewa musamman kungiyar arewa ta ACF da sauransu, ya kamata gaskiya za mu bani goma zai yi a ce ana kashe wa, ana kashe wa ma wuraren nan gaskiya tsakanin Allah mutalaka ana banna da dukiyoyin ma wuraren nan tsakanin Allah, wannan ba mu san wannan ba jadin wannan ma gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna jihar ta Kaduna, wani ne a har yau a Kaduna?
Mai suna mai magana Alhaji Hassan Marafa, ba ka shan ruwa sai zan zo daga tudun Wadazariya, jihar Kaduna, Najeriya.
To bismillah.
To ni ayo hoto kace zan yi shi ne akan majalisun tarayya. Gaskiya fi rawan gani in ba rami me ya kawo rami akan maganar magu, ni ina tabbatar ma ga al'ummar kasar nan cewa lallai ne akwai abin da ya musa sai gani dokoki suke masu hankali ne. Wannan abu kuma abu ne wanda yake ana son gaskiya ne da riƙon amana, ba a san bisa da kulliya kasar nan, ba a san wannan bawan Allah mun san cewa yana aiki, amma menene ake yi a baya? Muna fatan cewa za a duba kuma a yabawa waɗannan 'yan majalisa, Allah saka musu da alheri kuma su ci gaba da nuna gaskiya a ayyukansu. Mai magana Alhaji Hassan Marafa daga Zaria.
To mun gode Alhaji Hassan Marafa, bari mu je jihar Bauchi. Wani ne a Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau Juma'a, ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta dube mu akan maganan kafin zaki dam. Domin idan ta mana wannan kafin zaki dam a jihar Bauchi, hakika za mu samu bunƙasan noman rani. Saboda ita gwamnatin tarayyar Najeriya yanzu tana magana akan noman rani, to muna kira da Allah ta daure da zo ta mana wannan kafin zaki dam domin mu samu noman rani. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
To malam Ayuba, Allah saka. Yanzu bari mu ɗauki wani kuma daga Kaduna. Har yau wani ne a Kaduna?
Babu ya ku makeri, barka da
Najeriya. Yawa, barka da Murtala.
Daga gariya sa Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa.
To madalla, shawaran da muke so mu ba shi yan majalisa mu musamman na dattawa shine cewa kamar yadda muka san su ma masu mutunci ne, kuma mun zaɓe su mun tura su ne, kuma muna roƙon su dan Allah koda shi shugaban custom shi ma mutum ne mai mutunci ne daraja. Idan ko da ya bayyana ranar 22 ga wata da suka bashi, to su dai duba aikin da yake yi ne, ko bai sa uniform ba, tunda mun ji lauyoyi suna cewa ba su ga inda aka ce dole sai ya sa uniform ba, ya je gurin su abinda za su lura cewa su duba aikin da yake yi da ci gaban da yake kawowa, musamman ma sanatocinmu na Kaduna, shi ma dan Kaduna ne shugaban kwanson, to ya kamata a ce sun tsaya tsayin daka sun ga an ci gaba da kare mai mutuncin sa a majalisa, a tashi lafiya.
Yawwa, mun gode Alhaji Murtala. Bari mu je jihar Barno. Wane ne a Barno?
Hello,
muna ji karan kai dai.
Mudu Usman.
To bismillah Usman.
Ne abinda na kai ne a sanatocin mu da aka yi wata ban ji dadin sa ba.
To
abinda ya sa na gode haka, idan abinda aka sa ki nan sanatocin ce ba su yarda da shi ba.
To so ya kake so a yi? To
ni a gani na kam a sa shi abin nan magudu.
To da fatar manya suna saurare. Bari mu je jihar Kaduna. Akwai wani a Kaduna kuma?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ku bakari, barka da aiki. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Yawa Alhaji Musa, bismillah.
To alhamdulillah, ina da ra'ayi guda biyu a gurguje.
To bismillah.
Idan muka dauki bangaren Najeriya, bangaren malaman makarantun boko na bangaren primary school, ya kamata muna kira gwamnonin arewacin Najeriya da Najeriya baki daya a kai a mutunta wannan mutane, domin duk mutumin da ya kai matsayin tun mukamin ka ta nan gurin ka fara, to ya kamata a ce ana mutunta su, tunda malaman makarantu yanzu ko neman aure suka je, sai a ce alli zaki ci, to ya kamata a tsaya a kyautata musu albashi, a riƙa biyan su akai akai.
To
mara ƙarshe ina kira ga gwamnatin tarayya da ƴan majalisun mu na dattawa ya kamata maganar magudin nan tabbatar da tantance shi kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari maganar da suke kira wai a canza sunan magu ya dage akan magudin nan ya kyale shi arzikin shi ya ci gaba da shugabanci malam magu ci gaba da gashi
Allah ya taimaka a tantance lafiya amin sama amin mun gode Alhaji Alhaji Musa Garo kenan jama'a kada ku manta za ku iya kiran mu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a kasashen mu da ma fadin duniya gabaki daya duk wani abin da kake ganin kana da ra'ayi da zaka bayar akan wannan shiri zaka iya kiran mu ka bada ra'ayinka to bari mu je jihar Niger mun sabu wani a Niger
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kana magana da Alhaji Siraje sarkin fawa mai local government Niger state
fawa to bismillah Alhaji Siraje
ra'ayina dama ina son sa ne akan shugaban question din nan da shugaban ESCC yan majalisu da suke cewa wa'annan da mai sa uniform da wanda ba in dai zai aiki na garai ba hin lalle mutum ya sa uniform ba a duba ayyukan tunda sun canza sai a duba wannan ayyukan nasu a kyale su ci gaba da ayyukan su shi kuma shugaban ESCC yanda yake yi ka san wa'annan duk tsofaffin gononi ne dama tare wajen ka san kowa dama da irin harkar shi gurin
sai
kyale su kawai
to mago mun gode
Allah da yarfa asiri
to mun gode kwarai da gaske Alhaji Siraje sarkin fawa jama'a to shike da mun gode yawa ka haɗu da makiri kai ma to jama'a kada ku fasa za ku iya kiran mu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a kasashen mu da ma wajaje daban-daban a kasashen duniya har yau kuma a jihar Niger wane ne a Niger
Muhammad Usman ne daga Gusau wato abin da yake so in ce shine game da matsalar maku shugaban hukumar ESCC da majalisa ta kitantan cewa mai yawancin su tsohon gwamnoni ne wayanda kowa ya san halin su azzalumai ne
malam ka rika gyara maganar ka azzalumai ka san ba magana ce da ya kamata ka rika amfani da shi
yawa na gyara mai yawancin su an san masu cin hanci da rashawa ne tunda hasan so
yake
sannan na biyu ina son shugaba Buhari in har majalisar
ta kiyar da ta to da alaman murashe shi bari mu je jihar Kebbi wani ne a Kebbi amma wa alaikum salam wa rahmatullah yawa malam tsaya da kyau da alaman layi kana kan katsewa to
gaskiya idan har dokan Najeriya bai hana ba a saurari ra'ayin jama'a game da tabbatar da shi magudin.
To mun gode kwarai da gaske malam na Kebbi da alamar layin ka ba shi da kyau bari mu dauki wani daga jihar Adamawa wani ne a Adamawa
ana magana da Suleiman Yusuf
to Suleiman Yusuf
da Suleiman Turai a jihar Adamawa karamar hukumar local government Angon Bakasi
to malam Yusuf
ra'ayina yau shine tsakanin mu da yan majalisar dattawa ba sa mana adalci
da alamar murashi malam Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa to iya abinda zamu iya dauka kenan na kira da kuke mana mun gode Allah ya saka ba kowa da alheri waɗanda suka kira a kan wannan shiri duka
ga sharhin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na aiki tare da abokiyar kawancanta Rwanda domin taimakawa kananan yara su koyi karatu. Ranar 16 ga watan Fabrairu, hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta kaddamar da shirin a dandalin Groups College Kinyaya domin wayar da kan al'umma akan shirin gwamnatin Amurka na ba kananan yara ilimin matakin farko. Wanda ya kudura aniyar bunƙasa ilimin ƙananan yara ƴan kabilar Kiyawanda miliyan guda cikin shekaru hudu masu zuwa. An kaddamar da shirin bayar da ilimin koyon karatun ne a matakin farko da haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi ta ƙasar Rwanda kuma shirin ya kumshi ayyuka kashi uku da za a kashe kudi sama da biliyan 68 na kudin kasar Rwanda kusan dala miliyan 80 kenan na dala Amerika. An gina shirin hadin gwiwar kasar Amerika da Rwanda na ilmantar da yara yan kabilar Kiyawanda bisa tabbacin cewa ilimin da kananan yara suka fara koyo a makaranta ne ginshikin tasiri ko kuma nasarorin da za su samu a makaranta. Ayyuka guda uku da shirin samar da ilimin matakin farko na ilimin zamani su ne. Shirin da ya hada da shirin mu koyi karatu wanda aka yi wa lakabi da Murika Dusom da na iyayen yara da al'umma da kuma shirin koyawa yara rungumar aqida karatu ko ba makaranta ba. A kaddamar da shirin ku koyi karatu Murika Dusom a karkashin shirin Save the Children dadin gwiwa ma'aikatar ilimin gwamnatin kasar Rwanda sai kuma shirin Soma Munye wanda zai horas da malamai da kuma samar da isassun kayayyakin aiki ga makarantu. Zai kuma karfafawa ma'aikatar ilimin kasar Rwanda manufofinta da suke goyon bayan koyon karatu da kuma shirin horas da malaman makarantu na Teacher Community Mentorship of Practice Program da kungiyar lafiya mai zaman kanta ta kasar Amurka a Rwanda mai suna FHI ta kaddamar ta samar da wani shiri a yanar gizo da zai ba malamai damar samun kayan aiki da kuma damar daukan darussan aikin malunta ta yanar gizo. Jakadiya Amurka a Rwanda Erica J. Bucks Ruggle ta yi karin haske akan amfanin hadin gwiwar ma'aikatar ilimi da kungiyoyin jama'a kuma kaddamawa ta samu halartar ministan kasar wanda ke kula da harkokin ilimin primary da secondary da kuma babban daraktan hukumar ilimin kasar ta Rwanda. Kuma su duka ukun sun yi aiki tare da iyayen yara daga kauyen Gucumbi domin samarwa da kananan yara irin kayayyakin koyon karatu irin na karkara. Hadin gwiwar mu da gwamnatin kasar Rwanda da malamai da iyayen kasa da kuma iyayen yara ita ce hanyar samun nasarar shirin samar da ilimin zamani a kasar Rwanda kamar yadda aka shirya a kudurorin shekarar 2020 a cewar Jakadiya Bucks Ruggle. Ta kuma kara da cewa muna aiki tare da dukkan kawayenmu wajen goyon bayan ilmantar da kananan yara domin kowanne karamin yaro ya samu damar cimma nasara da kuma hada hannu wajen ciyar da kasar Rwanda gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Ibrahim Jarmai da dauke da ainihin sharhin muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice.
Madalla bayan tattaunawa a fadar White House tsakanin shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce zai tallafawa NATO amma yana yin sabon kira ga mambobin kasashen da su kara yawan tallafin da suke bayarwa wajen tallafawa gamayyar sojojin. Trump ya bayyana karfin tallafi ga NATO amma ya kira ga ayan kungiyar wadanda ake bi kudade da su biya bashin abin da ake bin su. Ya bayyana haka ne yayin taron manema labarai bayan zaman tattaunawarsa da Merkel a Oval Office babbar kauncin Amurka da ya zarga da lalata Jamus sakamakon karbar dubban yan gudun hijirar Syria. Kwamitin tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewa dubban kananan yara yan gudun hijira suna fuskantar barazanar mai da su zuwa kasashensu da kuma cutarwa a yau fiye da lokacin da kungiyar tarayyar Turai a Turkiya ta yaddada yarjejeniyar dakatar da hijirar mutane masu yawa daga Turkiya zuwa tarayyar Turai a shekarar da ta gabata. Kwamitin tallafawa yaran na Majalisar Dinkin Duniya ya shaida cewa yarjejeniyar tarayyar Turai da Turkiya ta yi nasara wajen rage yawan yan gudun hijirar da kuma yara masu hijira da komawa Turai. Amma ya lura da cewa an samu karuwar rashin jin daɗin da barazanar da wahalhalun da waɗannan yara ke fuskanta. Dubunnan 'yan ƙasar Kenya waɗanda ke ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki a karo na farko za a fara ba su maganin da zai kare su daga kamuwa da waɗansu cututtukan mai suna antiretroviral medication ko kuma ARV a takaice. Sabon shirin na an fara shi ne domin rage yawan yaduwar cutar mai kare garkuwar jiki tsakanin waɗanda suke cikin hadarin kamuwa da cutar kamar waɗanda aka yi wa fyaɗe da kuma masu shan maganin cutar.
To duka da waɗanda muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman Naziru Ahmed Hausawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato sai Isaida Hamdun kenan da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Home Kit. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ya tashe mu ya bamu alheri da nasa amin sun ma amin.